haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakeri. Ana samun karuwar 'yan majalisa na Republican da ke niyyar bada goyon baya ga shugaba Donald Trump a yunkurin sa na juya sakamakon zaɓe, inda suka yi alkawari nuna kin amincewa da sakamakon zaɓen ƙasar idan majalisun ƙasar suka yi zama a kan tabbatar da ƙuri'un wakilai da suka baiwa zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden nasara. Senator Ted Cruz na jihar Texas ya sadar a jiya Asabar cewa wata haɗakar sanatoci 11 za su marawa yunkurin Donald Trump baya na ƙalubalantan ƙoƙarin sace abin da Amurkawa suka zaɓa. Wannan batun na zuwa ne bayan da Senator Josh Hawley daga Missouri, wanda ya fara ƙalubalantar shugabannin majalisar dattawa cewa zai ƙaru da 'yan Republican a majalisar wakilai su ƙalubalanci tattara ƙuri'un jiha a zaman bai ɗaya da majalisun za su yi a ranar Laraba. Hawley da Cruz dukkaninsu na cikin mutanen da ake ganin za su shiga takara a zaben shugaban ƙasa a shekarar 2024. Shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa Mitch McConnell ya yi kira ga 'yan jam'iyyarsa kada su kalubalanci jami'an zaɓe wanda ba su siyasa kuma suka gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya suna barazanar ɗaukar matakin doka bayan kamawa da kuma tsare mai kamfanin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Sowore, wanda 'yan sanda suka kama shi a wani gangami da ya shirya a jajibirin shiga sabuwar shekara. Masu fafutuka a wurin taron sun yi kokarin hana kama shi yayin da 'yan sanda suka isa wurin gangamin a Abuja a cikin motoci 7. Kanun suka kama Sowore da wasu mutane da dama ta hanyar da bai dace ba. 'Yan sandan ba su ce komai ba game da kama ɗan rajin da ya janyo musu suka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama a Rio Dale da ke aiki da wata ƙungiya ta Center for Liberty Nigeria. Ya ce afkawa masu bayyana ra'ayinsu ba hanya ce da ta dace a shiga sabuwar shekara da ita ba. Wata kuma ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Sarrafa a taƙaice ta ba da wa'adin sa'o'i 48 a sako Sowore da aka kama a ranar Juma'a ko kuma ta kai gwamnati zuwa kotu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Asabar cewa babu wani sojan Amurka da ya mutu a Afghanistan a cikin kusan shekara guda, lamarin da ya danganta da shirin zaman lafiya da gwamnatin Trump take gudanarwa a ƙasar wanda yake daidaita. Washington ta kammala yarjejeniya da kungiyar ta'addancin Taliban a cikin watan Fabrairu domin kawo ƙarshen yakin Afghanistan na shekaru 19. Wannan fahimtar juna mai cike da tarihi ya fara ne da kwashe sojojin Amurka a huskar farko daga ƙasar da take Asiya ta Kudu. Yarjejeniyar ta kuma buɗe tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin Taliban da gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka a cikin watan Satumba domin tattauna batun raba madafun iko a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen yakin. Sai dai jama'a Amurka suna sane da sabon rikici da ya kunno kai tsakanin sojojin Afghanistan da mayakan Taliban, lamarin da ke barazana ga tattaunawar zaman lafiya da ake yi. Jama'an na Amurka sun kira ga ɓangarorin na Afghanistan da su takaita tashin hankali kana su gaggauta komawa kan teburin tattaunawa su sasanta tsakaninsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutum 1,200 da suka je gidan rawa ake zargin su da take ka'idojin coronavirus a wani taron rawa da ya saba wa doka da aka gudanar a arewa maso yammacin Faransa da ya zo ƙarshe da tashin hankali tsakanin masu rawar da 'yan sanda. 'Yan sanda sun gaza hana yin wannan taron wanda aka yi a ɓoye, wanda ya tattaro kusan mutum 2,500 daga daren ranar Alhamis a wasu wuraren ajiyar kaya guda biyu a Lyon da ke kudancin garin Rennes a Brittany. Ofishin shigar da ƙara ya faɗa cewa 'yan sanda suna tsare da mutum biyu da babu wanda ya taɓa aikata laifi a cikinsu a baya a yunkurin zakulun waɗanda suka shirya wannan taron. Suna kuma neman adireshin wani wuri. Kanatu ne suka kwace wasu kuɗaɗe da ake sa ran kuɗaɗe ne da aka karɓi na shiga wurin taron da kuma miyagun ƙwayoyi, inji mai shigar da ƙara Philip Astrog. A ƙarshe, An kashe sojojin Faransa guda biyu a jiya Asabar yayin da motar su ta hau kan wani abin fashewa a arewa maso gabashin Mali. Yan kwanaki bayan da wasu sojoji uku suka mutu a irin wannan hanyar, a cewar fadar shugaban kasar Faransa. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana juyayinsa game da jin mutuwar Sergeant Yvonne Hoyen da kuma Brigadier Luc Riza a yankin Mena, a cewar wata sana. Hoyen, mai shekaru 33, ita ce soja mace ta farko da aka fara tura ta a yankin Sahel tun da Faransa ta fara aiki a wurin. Reza, mai shekaru 24, dukkaninsu jami'an runduna ta musamman ne da suka kware wurin tattara bayanan sirri.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako, za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai ko gidan jaridu. Wanda a wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Malam Bashir Muhammad Bashir, daya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawar.
Shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana sama tsugunan a matsayinsa na wanda aka bashi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma don kuma kare lafiyarsu. Kuma galibi matsalar da take kawo ake samun dangantaka a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu shine zaka samu akwai jami'an tsaron da saboda zakewar aiki sukan wuce gona da iri domin kila wata kila su burge iyayen gidansu waɗanda suke kariya. Dan zaka ga wani lokaci idan ana taro ko shugaban kasa zai zo jiha ko mataimakin shugaban kasa zai zo jiha, idan ka dubi irin yanda su ƴan jarida suke fuskantar matsala wajen gudanar da aikin su, zaka yi mamaki. Wanda akwai lokutan da zaka ga ƴan jaridan sun ke kasa sun fito sun yi magana sun ya fara cewa duk wannan abin da ake na nuna wato irin aiki ne na ganin ido waɗansu jami'an tsaron suke don su burge iyayen gidansu. To idan ba mu aikin naku ba zai tabbata ba. Kuma in mun so mu bata ziyarar a matsayinmu na ƴan jarida, akwai layi ɗaya kawai a cikin rahotonka da in ka ga dama za ka yi shi duka bata wannan ziyarar da aka zo. To irin wannan abubuwa waɗansu daga cikinsu sukan gane illar haka, har ma su tsawatawa ƴan uwansu cewa hakan ba shi ne abin da ya kamata yi ba. Akwai kuma matsayin da ake kallon ƴan jarida, waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi. Duba da kai duk lokacin da ka je za ka ɗauki labari ko za ka yi aikinka ko za ka yi bincike na kop-kop, musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism, wanda ake bincike a gano kop-kop ɗin gaskiyar lamari. Jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tunan asiri ne. Kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro, za ka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarinsa yake ba. Bambancinsa da jami'an tsaro, akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lalle bane bai ga al'umma.
Yawa dama a wannan gabar dama abin nake so in gama, dama su ƴan jarida ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba, musamman al'amuran da suka shafi tsaro.
To kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridun Daily Trust da kuma komandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta masta da kayar baya a arewa maso gabacin Najeriya a Maiduguri, a inda ita jaridar Daily Trust ta buga labari a bisa ga doren kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su komandojin sojan da suka yi a filin daga, na irin yadda za su farmawa da abokan gaba waɗanda ake kokarin dakile wannan matsala. Abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin kasar nan take ganin kaman matakin da jarida ta dauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su da karanmu da suke filin daga suke yaki. To anan na kalli abin ta fuska guda wanda kuma in an buta kwarawa abu ta mabi sau dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abin
tsaron ƙasa
a sha'anin tsaron ƙasa dan sha'anin tsaron ƙasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin to kaga idan ka duba za ka yi abin adalci a lokacin da su hukumomin rundunar sojan ƙasar nan suka gani abin da aka yi musu ba daidai bane an samu ra'ayi mabambanta a tsakanin al'umma waɗansu su ce abin da aka yi wa shi rahota wannan mai bada labari na kamfanin Daily Trust bai daidai ba waɗansu kuma su ce matakin da aka ɗauka na adakile irin wannan abin kaga bai faru shine abin da ya dace dan ita kanta kungiyar yan jaridu na ƙasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron ƙasa to koda akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida
wato da zai kai maganar dokoki da ka'idodi wanda suke wato jarar gamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutane su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar takace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu dokokin namu ne wata kila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanane na dokoki
kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics akwai dokoki akwai sharuɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai shi su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan illa iyaka abin da ya kamata ya yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin 100% cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi
tare da wannan takaddama ita wannan takaddamar har yanzu ba ta hana ana aikin nan tare ba
shi mutum duk wanda yake da sana'a kullun a cikin sana'arsa in dai bayo ya ce ayi ban kwana da sana'arsa ba sai ya hakuri kuma kowace sana'a tana da irin nata matsaloli da irin hadarin da mai sana'ar yake fuskanta da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro yake rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiyar al'umma da kayayyakinsu dan jarida yake rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya dauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikin sa to kaga dai nan dan juma da dan juman da yana nan kware da gaske
idan wai yaya kake ganin za a yi wani hanyo kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokaci musamman a nan Najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura
abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira synergy wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullun abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirye majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi ɓangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullum ana ganewa ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da yanzu misali a ƙasarmu na Najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na mu'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'an tsaro ba abokan gaba a al'umma ba ne abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyar ka da kai
masu sauraro a nan shirin dandamin yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da ba ku muhawara akan siyasar Jamhuriyar Niger. Suleiman Muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin ƴan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka kamar yadda ƴan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin ƴan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar coronar da ta addabi duniya Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawar da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Adamu barkanmu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin Niger baya wanda shine ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar PNDS tarayya sannan muna tare da shi Abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar Lumana a nan Najeriya me zaka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben yanzu
assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya nasu barka dai kuma ina gode ma VOA da suka gayyace mu don mu zo mu fadi ra'ayinmu da ganin mu akan siyasar Niger na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka bada haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azzaluma.
Me kike nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azzaluma?
Abin da yasa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba. Saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya, shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne, duk abin da yake ciki ya kamata kowa na gani. To su suna abubuwan nasu kuma a rufe, ba sa bar mutane suna gani. Sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kame. Nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su ɓoye, alhali kuma ya yi laifi. Amma na adawa ko tare ya yi sai an ce a kamo shi a nemo shi. Yanzu haka akwai mutanenmu kusan guda hudu are, akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje, akwai Saidu Bakari, akwai Mala Ari, duk suna rige. Saboda siyasa to ire-iren laifin da aka ce sun aikata kuma akwai wanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu sau dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajensu ba abun da ya shafe su saboda suna cikin wancan gwamnatin.
Alhaji Sani Usman na san na ga kanka yana motsi dan an ce ko PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce faɗa wani martani za ka mai
mana. Na farko dai wannan ya faɗa ra'ayinsa sakamakon cewar dama shi ya aka ce mamkin adawa duk abin da yake dama zai dauko na rabin siyasa shi in bani dama shi in bani shi da haka wannan ra'ayinsa ne fada ba gaskiya bane. Ba na tunanin cewar gwamnatin Muhammadu Isu
eh tana bambayan da nan dama saboda dama da ya kamata ce duk wanda ya rufe a cikin kasa eh a kama shi to kuma in yake tunanin cewa lalle mutanen sun aika da fina dalilin da suka iya sabon ta kama su kenan
mu bakar kaji
to a je cikin kasa a tambayin kasa mana su wa suka fi kowa laifi yanzu ɗan adawa me suke yi ba abun da ɗan adawa suke yi tun da duk makamai manya-manyan duk mutanen su ne kamar Niger kasa wanda ake tunanin tana da mutum miliyan 20 ko da indigo ma ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su ji dadi su sakata su wala ai ba ashe haka demokratiya ba
Alhaji Sani Usman fada mana tun da kai inda yasa so ta cigaba da mulki menene da wani sako za ku shiga campaign din nan na bana
to alhamdulillah sako da za mu shiga da shi campaign din bana yan kasa dai na farko da sun gani a kasa sun gani irin da rawar da shugaban ISO ya taka a Niger kuma da yarda Allah insha Allah wanda muke sahi gaje shi Bazoum Mohamed zai ci gaba dora inda shugaban ISO ya aje da yarda Allah insha Allah
to bari mu koma wajen Abubakar na mata shi Alhaji Sani Usman da yanda sai ya ce an gani a kasa tun da an gani a kasa sun komi da wuri
wahala mun ganta a kasa duk Niger an san tun da in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Niamey zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a Agadez zaka zo Tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga Agadez ka je Kaya Alit haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da dan takara tun kwanakin baya da nagi mai girma Salu Jibo yayi wannan kongre nasu gaba dai su rikice yanzu ko kowa za a yi nadan nan da suka so su yi wane karbo min mulki in ka bani zan rike shekara 10 in na sarka zan baka kai ma ka rike shekara 10 ka zo ka ba dana shi ma yayi shekara 10 haka nan kullun nan ba za a yi ta a Niger ba Niger kasa ce wanda Allah Ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da maza masu kokari wanda suka san siyasa kuma in Allah da zamu musu blocking zamu musu gate ba za su isa Allah ka ba mulkin tarayya shekara wannan na Isufu an gode ya gama shikenan amma ba maganan tarayya kuma da 2021 zuwa sama ba maganan tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jambiya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka kuma jambiya ita ce Lumana ta sunan Sam Muhammadu insha Allah
Alhaji Sani Usman an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da Salu Jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan malakace yan adawa ne
shi wannan ya fada ra'ayin sa ne to shi na magana Salu Jibo da yake magana wannan lalle Salu Jibo shiyar zabe ya ke zabe haka ne tabbas amma banda haka ba su wala ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a san majito ba sai mai ta kare insha Allah in lokaci na danna in har za ta samu
menene shi yasa Bazoum Mohamed din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Niger
alhamdulillah Bazoum birnin da kauye ya samu karbuwa a Niger fatan muke yi Allah ya kai mu lokaci
wanda ke Alhaji Sani da yake wata kilban garin gwamnati kake shi yasa in kalmomin ka kadan ne ba sa yawa bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana ga dai dan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirin ta a wajen zabe ana yin shekaru da dama muhammad Isufu ya hau mulki bayan shi ba ya yi ta takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna yana iya yiwuwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaben to yanda za ta iya san cewa ko kuma yan adawa za su iya yin wani abu a duk matsalolin Afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta
yana da wuya cikin wasu ƙasashe inda adawan nasu bai ƙaryo kamar Niger amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye kuma ya san yadda za a yi takil mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganan su wuce su zarce ba magana yadda na faɗa na farkon nan na ce maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokaci ne kuma haka ne saboda me Niger dole jam'iyyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya daraja zai nemi shugabancin ƙasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba kel ba sai mun same ta wajen 10
Sani Usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila taku ta kare wannan karan jamhuriyar Nijar wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali.
Azubu kamar yadda muke gama ɗin nan duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewar tarayya ta tagare tagare lokacin muke jira. Insha Allah kuma mu mun sani shugaba Isu ya gina Nijar a yanzu haka yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda aji zai cigaba da gina Nijar kuma abin da ke ƙara gaya ma cewar ƴan ƙasa a Nijar sun san cewar irin halin da Isu ya sami Nijar kuma irin halin da ya kai Nijar yanzu a ciki kaga sai mu ce alhamdulillah mu mun Allah godiya.
To madalla masu sauraro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya da bakinmu Alhashi Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na Model Lumana dukkan su ƴan Nijar mazauna tarayyar Najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.